والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مدين بارك والسلام عليكم ورحمة الله. Barkamu da saduwa a wannan yammaci na Alhamis wanda ya dace da 26 ga watan 7 shekara ta 2001 miladiya, wanda kuma shine ya zama 6 ga watan 5 shekara ta 2022 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Yau zamu tashi babu tashahudi, zamu tashi babin da yake magana dangane da karatun tahiyya cikin sallah. Wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafin da albarka indatul ahkam. الحديث السادس عشر بعد المئة وانا شيني زير الحديث نتليد شاشدة اشكونا للتافي ان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفي بين كفيه كما يعلم للسورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. حديث نبيك مجانا بنجل دا التشهد. التشهد شيني كراتم تهيا دا اكي اتكين صلى سواء صلى فرلا كوتنا فلا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان كرقود عبد الله بن مسعود الله سكار الداء دليسي قال يتي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد يتي من ذن الله ياكو يا من كراتم تهيا كفتي بين كفيه tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannunsa biyu. Mai ko hannunka nan wurin bala kamar haka kenan. Manzo Allah ya mata haka at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka kada adon mai yirki shine kafti baina kaffai, wato ba wanda yafi manzo Allah method na koyarwa yadda zai isar maka sako sallallahu alaihi wasallam. Abdullahi dan Mas'ud bai rage komai ba, yace kafti baina kaffai tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannunsa shi guda biyu manzon Allah ɗin. Ya koya min karatun tahiyya kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an, kamar yadda yake karantar da ni sura ta cikin al-Qur'ani. Ma'ana kulawar da ya bayar wajen karantar da ni tahiyya daidai take da kulawar da yake bayarwa wajen karantar da ni wata sura ta al-Qur'ani. Ga lafazan da ya koyar da shi: at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونجينا لفظ دا من ذا الله يكوير دا عبد الله أم مسعود كما ونجينا مفي إنجل اللفظ دي وجنكرة تنتهي بل في أكوي رواية دا بند بنكلا تنتهي حرزوا شدا قوسما دا حكا أكوي تهير عبد الله أم مسعود ونجينا تشهر daga nan akwai tahiyya ta Abu Musa al-Ash'ari, akwai ta Umar dan Khattab, akwai ta Abdullah dan Abbas, dukkan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Muhammad Nasir bin Al-Albani Allah jikansa da gafara ya tattara su gaba ɗaya cikin littafin sa Sifatu Salatin Nabi, wanda yake son duka lafazan sai koma gare su. Cikin waɗannan lafazan na tahiyya duk wanda mutum ya iya yayi ya halatta, amma idan ana magana da fifiko wacce ce mafi fifiko, to shine wannan lafazin da muka karanta yi, saboda ne shine lafazin da Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki wajen ruwaito shi, lafazin Abdullahi dan Mas'ud. An gane ko? Tamu da muka saba ne ta gida ta yi dan ta tabbata daga Umar dan Khattab, ta tabbata daga wadansu daga cikin sahabbai. At-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi sayyibatu salatu assalamu alayhi ta zuwa karshe ta tabbata ita ma. Wa fi lafzin a wannan lafazi manzon Allah ta yi za ka da ahadukum lis-sala, idan ɗanku ya zauna lokacin da yake yin sallah, fal yaqul tu yake at-tahiyatu lillah wa zakarahu ila akhirih, sai ya ambaci wannan lafazi har ya zuwa ƙarshen sa. Wa fihi, a cikin wannan lafazin makamancin wannan din ko wancan din da yake zuwa ƙarshen sa, manzon Allah sai yace fa innakum idza fa'altum dhalik, domin ku idan kuka yi haka, faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard, da kun yi sallama ga dukkan wani salihin bawa a sama ko a ƙasa. da idan sun zo karatun tafiya din sai karanta at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat sai ce assalamu ala abi bakar assalamu ala umar assalamu ala abu musa al-ash'ari assalamu ala abdullahi bin mas'ud sai yi tikin daga waɗanda duk wanda kake sani sallama ta shafi sai ka ambaci sunansa kaga ba za ka iya duka ba dole za ka manta da sunansa amma haka ba sai ka yi kana sallama kare ba dan kada ka mutane da kafirin suna da yawa to sai manzo Allah ce ba haka ake ba assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin duk wanda yake cikin ibadullahi salihin ne yake ciki shi yasa yace fa innakum idza fa'altum zalik in kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin faqad sallamtum ala kulli abdin salihin kun yi sallama ga dukkan wani salihin bawa Abubakar ne Umar ne Uthman ne dukkan wani salihin bawa da kuka sani wanda kuka sani ba fis sama'i a cikin sammai ne kamar cikin mala'iku wal ardi ko a cikin kasa ne kamar mutane da aljanu musulman cikin su ina ba ta kun fahimta wa fihi kuma dai a cikin shi wannan lafazin bayan mutum yayi wannan falyata sayyar min al mas'alati ma sha'a to sai ya zaba abin da ya ga dama na addu'a yi abin niki idan ka zo at-tahiyatu ka karanta zuwa karshe kai salati da annabi to wannan lokacin daga nan har zuwa yin sallama rarar wannan lokacin lokaci ne na yin addu'a falyata sayyar min al mas'alati ma sha'a sai karanta abin da ya ga dama ko ya zabi ma sha abin da ya ga dama min al-mas'alati na roko ya roki da abin da yake son ya roki ubangijin sa to me ne ma'anar waɗannan kalmomi da muke bautata ma Allah da su a cikin karatun tahiyya at-tahiyyat jam'i ne na lafazin at-tahiyya lafazin at-tahiyya sun masa fassara guda uku waɗansu suka fassara shi da cewa al-mulk kasaitaccen mulki lillahi ya tabbata ga Allah waɗansu suka fassara shi da cewa assalam waraka daga dukkan wani aibi domin dukkan wani aibi Allah ya waraka ga barci yana daga cikin aibu yin barci ko yin gadi Allah ta'ala la taqulu husnatun wala naw yana daga cikin aibu mantuwa ko jahiltan al'amura qala ilma ya inda rabbi fi kitabillahi yadhillu rabbi wala yansa yana daga cikin aibi makantaka ko kuruntaka duk waɗannan Allah ya kubuta ga barci shine kene idan ka ce at-tahiyya kana nufin al-kamal al-mutlaq min jami'i al-wujuh lillahi cika ta kowace irin fuska cikar da babu nakasa a cikin ta ko ci baya ta tabbata ga Allah ko ka fassara shi da al-baqa'u at-tahiyya bi ma'ana al-baqa wanzuwa zama na dindindin azalan wa abadan idan sun ce azalan bila bidaya kenan abadan bila nihaya dan Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe to duk wannan ya tabbata ne ga Allah shi kadai ne na farkon da baya da farko na karshen da baya da karshe huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim alladhi lahu al kamal mutlaq min jami'il wujuh wanda yake da cika da batsewa ta kowace fuska subhanahu wa ta'ala to shine at-tahiyyat mulki da wanzuwa ba tare da samun karshe ba lillahi ya tabbata ga Allah was salawat malamai na masa fassara guda biyu ko dai mu ce as-salawat salloli da muke na farilla da nafila lillahi bi ma'ana huwa alladhi yastahiquha Allah ne yake tantanta su muna yin salloli ne don Allah kadai ba don wani ba duk wani wanda za a yi sallah don shi to ba ta inganta ba amma in an yi ta don Allah kadai to ita ce ta inganta wato sai zanto kamar wannan bayi ne suke jinjina ma ubangiji cewa Allah shi kadai yake tantantar bauta tunda ya mallaki sallah shi kadai yake tantantar ta to abinda ba sallah ba cikin ibadoji min babu aula ina fatan kun fahimta fassara ta farko kenan fassara ta biyu suna fassara as-salawat da cewa addu'o'in mu wato sun dauki as-salat bi ma'anaha lughawi sallah a ma'anar ta na larabci domin as-salatu a larabci yana nufin addu'a khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakunun lahum ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا من ذا التي اللهم صل على آل أبي أوفى كذا دقة الصلاة أتكلم أن النصوص لن أنا نفن الدعاء سيدان تو الصلوات لله الدعاء يدس ربك الله تو كما الدعاء إلي بيتي أكوي دعاء إبادة أكوي دعاء بيت مسألة تو أبين دعاك نفي دعاء الدعاء أنا إما فصل أسد الدعاء أنا نفن الدعاء ببعن الإبادة سيدان تو dukkan lafuzza na zikiri da hailala da istighfari da hamdala da haukala da basmala dukkan su lillahi Allah ne yake tantance su shi kada yake tasbihi da sunansa akwai wanda yake tasbihi da sunan ba wanda yake tasbihi dan godiya ga lillahi Allah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifati wa yursilu as-sawa'iqa
فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق دعوة الحق هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله له للاختصاص كده والاستحقاق تختص به ويستحقها سبحانه وتعالى أنا بدك بنت الطيبات سنجي مثلا فصلوهي دبن دبن مفي كسان فصلها سكتي الطيبات جنئنا الطيب إذا أنت الطيب سنة كل ما طال وحسون من الكلام دك أبن دي يسوكم يتشاو تفسكر معنا تسين الطيب وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء الطيب من القول كل ما طال وحسون قاسي يسو سنة يتشاو تفسكر معنا بيكون شما أنا تتيبا يبا يكون شما أنا تبون كاسا دنون ملكي da sarauta da kasaita to shine at-tayyibat dukkan dangin zance da ya kunshi yabo dukkan dangin kalmomi da suka kunshi kyawawan ma'anoni sun tabbata ga Allah wadansu kuma suka ce a mu dauki at-tayyib da ma'ana mai fadi sama da wannan mu dauke shi da dukkan wani a daddadan abu sawa'un wannan abun zance ne sawa'un wannan abun aiki ne sawa'un wannan abun sifa ne sawa'un wannan koma menene الطيب من القول يا تبتك الله الطيب من الفعل يا تبتك الله الطيب من الصفات يا تبتك الله دوما دكان زنتين الله سين زنتين وفي دائي القرآن زنتين الله نزبورا ذا الذي لا دكتورا دكا سزنتك وبنجزني سين أقوى أبن ديفا القرآن دائي أقوى أبن ديفي شكرا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله إلا ذوق الشمس وتمت كلمة ربك صدقا وعدل لا مبدل لكلماته da haka zance na Allah shine zance mafi dadi haka ayyuka na Ubangiji sune ayyuka mafi yacika da haka cikin ayyukansa ba a ganin ci baya matarafi khalqir rahmani bi tafawut farji al basara hal tara min futur thumma arji al basara karratan yanqalibu ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir haka sifata Allah ita ce sifa mafi cika haka suna na Allah shine suna mafi kyau wallahi al asma'ul husna fad'uhu biha وذل الذين يهدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم المثل الأعلى أي الوصف الأعلى صفة ما في اتكاد باطئ وله قديش تكيش كدي ولله الأسماء الحسنى سونا ما في يكو لله قال لا تنسي كيش كدي تكاد نمبر الطيبات يا شاب زنجي يا شاب أيكي يا شاب ميت صفة لله دكا سوك قال لا السلام عليك أيها النبي wa rahmatullahi wa barakatuhu aminci tabbata gare ka ya kai wannan annabi da kuma rahmat ubangiji da dangin albarkar sa duk su tabbata gare ka assalamu alaina aminci tabbata gare mu mu ma'asharul muslimin mu taron musulmai wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayin Allah salihai da madan da muka sani da wanda ba mu sani ba ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa ga sanjanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na shaida cewa annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne kaji kalmomin da muke faɗa lokacin da muke karanta tahiyya to kaga a nan gurin akwai bukatar karantar da al'ummar musulmi ma'anonin irin wannan kalma irin wannan kalmomin dan idan mutum ya san ma'anar abin da yake faɗa ya fi jin dandanan shi a matsayin ibada saboda mutumin da bai san lafazin ba tun yana yaro an koyar da shi tahiyatullahi zakiyatullahi tayyibatu salawatullahi assalama kawai yana maimaita kalmomi ne tun ma suna ibada ibada har sun zama al'ada al'ada bajin dandanan bauta saboda rashin sanin ma'ana to kaga shine karatun hadisi ke da tasiri kuma koyar da sunnan manzon Allah take da tasiri saboda a cikin wannan ne za a fayyace wa mutum ma'ana dalla dalla daki dan yana yin ibada bisa ga hujja bisa ga ka'idar kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ba'da min al-musyrikin ina fata kun fahimta to wannan shine lafazin tahiyya kamar yadda muka faɗa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Abdullahi dan Mas'ud to da yake tahiyya ba ta cika tahiyya dole sai da salati ga annabi sai kulla babu kayfiyati salati ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam babin da yake bayanin yadda ake yi wa annabi salati dan Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima الحديث السابع عشر بعد المئة حديث نقليد قوم شابقي أن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. wannan hadisi an karbo daga Abdurrahman ibn Abi Layla. Abdurrahman ibn Abi Layla yace laqiyani Ka'b ibn Ujra. Ka'b ibn Ujra ya gamu da ni. Shi Abdurrahman ibn Abi Layla tabi'i ne. Ka'b ibn Ujra kuma sahabi. Ka'b ibn Ujra ya gamu da ni. Fa kana sai yace da ni ala hudi laka hadiya. Ba zan baka wata kyauta ba ta musamman. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzo Allah kira da mutun Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa kharaja. Alaina ya fito gare mu sahabbai muna zaune muna jiran sa wata rana. Fa kullu sai muka ce da shi ya Rasulullah ya manzon Allah kad alimna kayfa nusallimu alayk mun san yadda zamu maka sallama za mu ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko mun ga da mu ce assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mun san yadda zamu maka sallama amma inda ta rage mana fa kayfa nusalli alayk ya zamu maka salati to kun ga annan gurin za ku gane ka'idar da malamai ke cewa al-aslu fil ibadati at-tawaqquf asali game da dukkan abin da yake ibada ne mutum zai tsaya ne ba zai fara yi ba har sai ya tuntuba hadisan manzon Allah sun masa bayanin yadda yake ba da kaga aya a cikin Qur'ani ta ce ayyuka bis salati sai ka je ka ci gaba da yin sallah ba yin zakka sai ka je ka ci gaba da bayar zakka da kaga dama ya azumi sai ka je ka azumi da kaga dama a'a sai ka tuntuba hadisan manzon Allah yaya manzon Allah ya koyar da sallah yaya ya koyar da zakka yaya ya koyar da istighfari yaya ya koyar da salati yaya ya koyar da halala irin yadda yayi haka zaka yi dole sallah ba ta tafuwa sai ta dace da irin sallar annabi irin yadda ya koyar haka zikiri haka halala haka istighfari haka salati ba ta zama karbabbe sai irin salatin annabi shi ne salati karbabbe da ake bukata ta suka ce fa kaifa nusalli alayka kaga su'alun adil kayfiyya ba wai ma'anar salati musulmi da musulmi mai ma'anar salati amma yaya ake salati nan dai magana take kamar ka zo ne wajen tailor kana bukatar dinkamin riga kaga tailor ba zai je ya ci gaba da fasalin yadi ya dinka rigar da ya ga dama ba sai ya tambaye ka wace irin riga dan a cikin kamus din sa ya san menene riga amma yanzu kayfiyar irin rigar da kake so shi bai sani ba sai ya tambaye ka bayani to sahabbai sun san ma'anar salati a larabci amma yaya sifar salati take a shar'ance sai sun koma wurin mai shar'antawa shine manzon Allah bi wahayi min Allah ta'ala shi ke shar'antawa da wahayi daga Allah ina fata kun fahimta to wannan shine maganin kowace irin bid'a komawa a tuntuɓi hadisan manzon Allah yaya ake ibada shine abin da ke rusa kowace irin bid'a kana sai manzon Allah ya ce qulu umarni kenan daga ofishin annabta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تو أبين ما زال الله يقول لك لا يدمت النسوية ما سفلاتي سين سيمتين يكرم تون اللفظ نعم shi ba ya zo da lafazi daidai har kusan guda bakwai ciki duk wanda ka zaba kai matukar ya tafi daga bakin manzon Allah ne shi kenan za ka ga wani bai kai wannan tsawo ba wani kuma ya fi wannan tsawo kamar misali wani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sannan innaka Hamidum Majid guda daya a karshe anan kuma an kawo innaka Hamidum Majid guda biyu a wani wurin akwai qalin fil alamina a wani wurin kuma babu qalin fil alamina duk ruwayoyin sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta shine dai abinda ake kira salatul ibrahimiyya ka'idar salati cikakken salati shine ya kunshi salati ga annabi da salati ga iyalan gidansa duk salatin da annabi kawai aka wa salati babu iyalan gidansa to baya cikin kamalallin salati da annabi ya koya duk salatin da annabi ya koya ya kunshi salati gare shi da kuma iyalan gidansa ina fatan kun fahimta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما إنك حميد مجيد ونورك باب إنك حميد مجيد ما نسى يا الله كي تسيرا كقال دت الدرجة دمقامي لتوككا دعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما إيالين جدانسا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كما إذا كي صلاتي يا النبي إبراهيم دي إيالين جدان النبي إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كي البركة تقال البركة تولياء كان تدا جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم دكما إيالين جدانسا كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما إذا كي البركة جاء النبي إبراهيم دي إيالين جدان النبي إبراهيم إنك حميد مجيد وتولي كي حميد إذا أنت حميد wato wanda ake gode masa wato fa'ilun ne bima da mafuul hamid alladhi yastahiqqu alhamd kida wa lahu alhamd fil ula wal akhirati wa lahu alhukm wa ilayhi turja'un wanda yake cancantar yabo idan an ce alhamdu ana nufin yabo ga Allah madaukakin sarki yabo din nan bisa ga abin da ya maka na ni'ima ko bisa ga abin da ya jarrabe ka da shi na cuta shi ake godewa akan kowane irin hali an ji daɗi ko ba ji daɗi ba majid kuma wanda ya tara dukkan siffofi na cika da batsewa siffofi na dukkan kamala domin daga al-majid ne wanda yana nufin al-sharaf daukaka da matsayi to al-majid ma'ana sahibul majid kenan ma'abucin matsayi ko ma'abucin girma an gane ku to ana akwai wata matsala da take da alaka da shi lafazin salati ita ce matsalar da ibnu kayyim ya yi bayani akan ta musamman cikin littafin jala'ul afham fi salati al-akhir al-anam a cikin shek na sirri da albani ya dauko yasa cikin sifatu salatin nabi wadan sama da masu dauka da cikin mas'alar ita ce Allah ya ce manzon Allah ya koyar cewa mu ce Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim kayi salati ga annabi muhammad da iyalan gidansa kamar yadda kayi salati ga annabi ibrahim da iyalan gidansa to akwai kaida ta larabci kaida ta tashbihi wato sananne ne at-tashbihi yana da babu a cikin balaga wanda yake da rukuni guda hudu akwai al-mushabba akwai al-mushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabahi al-mushabba wanda ka kamanta al-mushabbahu bihi wanda ka kamanta shi da shi yanzu idan kace wani kan ai zaki ne ka kamanta zaidu da zaki kace ai zaki ai zaidu kan kamar zaki yake me take nufi ta fuskar me jarunta kana so ka siffanta shi da jarunta sai ka kamanta shi da me zaki to shi zaki din nan da aka kamanta wani da shi wanda aka kamanta din da zaki idan an haka guda biyan wane ne ya fi jarunta a cikin su biyu zaki to kaga ka'ida da al-mushabbahu bihi sun yi tarayya cikin wata sifa amma wanda ya fi samun kaso mai tsoka na wannan sifar shine al-mushabbahu bihi sama da al-mushabbahu ina fatan kun fahimta idan kace ai wani kamar bulbi yake wajen mai kyauta to da wannan wanan da gulbi waye ko ni kyauta gulbi ka hararo ka tsinkayo kyautar da gulbi ke da ita ne sai ka so ka siffanta wane sai ka kwatanta shi da shi dan a fahimta ba dan ya kai gulbi ba ina fatan kun fahimta kaga anan gulbi shi wannan wanan da ka kamanta shi ne al-mushabbahu gulbi da aka kamanta da shi ne al-mushabbahu bi kamar yadda can wancan wanda aka kamanta shi ne al-mushabbahu zaki da aka kamanta shi da shi ne al-mushabbahu bi an samu musharaka tsakanin zaki da zaidu wajen jarunta amma tabbas jaruntar zaki ta fita zaidu kamar yadda aka samu musharaka da tarayya da juna tsakanin zaidu da gulbi wajen kyauta amma tabbas kyautar gulbi ta fita zaidu yawa to shine idan haka ne anan muka dauki waccan ka'idar muka kawo ta nan muka sai Allah ka yi salati da annabi Muhammad da iyalin gidansa iri kamar yadda kai da annabi Ibrahim da iyalin gidansa sai zanto salatin wali ne da yawa tsakanin annabi Muhammad da annabi Ibrahim na annabi Ibrahim shine ka'idar mushabbahu bihi dan annabi Muhammad shine al-mushabbahu annan salatin da za a masa shine al-mushabbahu salatin da yake ga iyalin gidan annabi Muhammad da shi din shine ne al-mushabbahu bihi suka ce to idan ka dauki wannan a wannan ka'idar sai ya durkusa ya yi naƙuda ya haifar maka da wata ma'ana da za ta dame ka ita wannan ma'anar ita ce kamar annabi Ibrahim yana da matsayi saboda na annabi Muhammad gashi ma har an da aka so a faɗi matsayin salatin annabi sai aka kwatanta shi da matsayin salatin annabi Ibrahim wanda da ka'ida nashin ya fi yawa ke kun fahimci wannan to idan wani ya ce maka wannan sai ka bashi ansa da me shine ibnu qayyim ya zaro suffo ansa ɗaya har wajen guda goma amma dai wadda ta fi fitowa fili cikin ansoshin wadda ita kaɗai za mu faɗa sauran sai ka koma littafin jala'ul afham fi salati al-akhir al-anam ya ɗauko guda ɗaya ce wadda ita ce ta fi girma yace babu damuwa a nan ko da salatin da aka yi wa gidan annabi Ibrahim ya fi na gidan annabi Muhammad yawa har yanzu dai rabon zai koma na manzon Allah ya fi yawa sama da annabi Ibrahim yace domin me Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ka rawo kan wa annabi Muhammad salati shi da iyalan gidansa irin salatin da ya tabbata ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa yace to ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da iyalan gidansa a cikin dukkan zuriyar gidansa shi kadai ne annabi dan haka idan aka yi musu salati wa zai fa daukar rabo mai tsoka a gidan shi tunda sunan ahlul bait sauran ahlul bait su ba annaba bane rabon annabi ko ya wanda ba annabi bayawa to sannan idan an bi sarsalar annabi Ibrahim ai shi jika ne cikin jikokin annabi Muhammad tunda annabi Muhammad shine dan wani dan wani dan wani har zuwa dan Isma'il dan Ibrahim to salatin da aka yi ga zuriyar gidan annabi Ibrahim ko annabi Muhammad ya samu kasansa can dan a can ma dan gida ne to kuma idan aka zo rabo a gidan idan aka zo yin rabo a can gidan za a bi matsayi ne a gidan akwai annabawa akwai wanda ba annabawa ba rabon annabawa ya fi yawa saboda wanda ba annabawa ba kuma a cikin annabawan akwai annabi Muhammad wanda ya fi sauran annabawan da ke gidan annabi Ibrahim din gaba ɗaya falala ya ma fi annabi Ibrahim din falala to rabon da za a bashi a can gidan ya fi na kowa yawa ga kuma rabon da za a bashi a keɓance a gidansa shi da ahlul bait wanda ya fi na sauran ahlul bait yawa in ka haɗa da rabon shi na can da rabon shi na nan ka haɗa masa shi kaɗai rabon shi ya fi na kowa ya zama khatamun nabiyyi wa imamul mursalin za ka zagi wata matsalar ina ba da kun fahimta wannan fa'ida tana da matukar muhimmanci ibnu al-qayyim yayi aiki kwarai a cikin jala'ul afham fi salati ala khair al-adab ina maimaita wannan littafin dan mutum yaje ya ga irin yadda ibnu al-qayyim ya tsantsance salati da annabi wai ba duk irin waɗannan suna yake tafiya makiya annabi kasan kullun yan bid'a suna zargin halin suna wai ba sa san annabi to dan Allah mutumin da baya san annabi zai tsaya maka irin wannan tankade da rayaya cikin irin wannan bayani a tsaya a kalele sai zance killa billa dake dake a fito da shi sai kowa ya gaishe soyayya ce ta sai wannan kokiyayya yo wanda bai damu da kai ba na rawar shi da gidanka ko abin da ya shafi gidanka ya kima gidan ya kama da wuta amma wanda ya damu da kai shi ya damu da gidanka da martabar gidanka da daraja da falala ta gidanka la ba wanda sai da awar son annabi sai ahlus sunna babu don ahlus sunna din ba su da komai a duniya sai karanta hadisi to sun fi yan bid'a dai yan bid'a ba sa karatun hadisi kun gane ku sai da la'ilu sai karamatul awliya sai wani waɗansu ababai da za a yi maka awa guda ana yi baka ji an ambaci sunan annabi Muhammad ba amma anan gure cikin hadisin da dan makaranta muka ce an wani ne wallahi kai ne ka bin wadda fa qala ala udi laka kharaja alaina ai innan nabiyya sai ku ce me sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qulna ya rasulullah sai ku ce me haka za a yi ta tafiya motsi kaɗan sallallahu alaihi wa sallam motsi kaɗan sallallahu alaihi wa sallam ai sannan nabi kenan sannan nabi kenan ai da wannan falalan mai karatun hadisi ya fi falalan mai karatun kowane irin abu in ba alqur'ani ba saboda motsi kaɗan zai salati ga annabi amma in kana karanta wani abu da ba hadisi ba sai kai babi goma ba a bacin sunan annabi Muhammad ba ina ba ta fahimta to wannan tahiyya da manzon Allah ya koyar sun yi masa tambaya ne dangane da yin tahiyya a wannan salati da annabi ya koyar yana haɗari da wancan tahiyya da aka karanta ta tahiyya haɗa take da salati ina ba ta an fahimta shi salati da annabi sallallahu alaihi wa sallam yin sa a cikin tahiyya a cikin sallah haɗa take da tahiyya din ba yanda za a yi tahiyya ta yi babu salati a cikin ta duk tahiyyar da aka yi ba a yi salati da annabi ta zama rabegiyar tahiyya ba cikakkiya ba ina ba don gubayin ta ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu cikin sallah akwai fuqaha'un da suke rarrabe cewa ana karanta salati ne kadai a tahiyya ta karshe kuna fahimta da kyau amma Imam Shafi'i ce ba wani bambanci manzon Allah bai bambance ba ko nan cikin hadisi manzon Allah bai bambance ba bai ce ba qulu fi tashahhud al-akhir allahumma salli ala muhammad cewa ya qulu allahumma salli ala muhammad ala wajhi al-itlaq to kaga al-aslu fil umum an yabqa ala umumihi al-aslu fil aam an yabqa ala umumihi hatta yarida dalil takhsis qa'ida akan dauki lafazi aam akan umumin sa har sai an samu wani gwaggwaran dalili da ya takaice shi ya mai da shi khas yan ba a samu ba ko shi kenan sai a tsaya akan umum ina fata mun fahimta dan haka duk wanda zai salla ko ta farilla ko ta nafila matakar zai karanta tahiyya to dole sai ya karanta salatin annabi ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta karshe a cikin sallah ina nufin game da sallar da ake mata tahiyya biyu mai tafiya da kuma ita ma lalle sai kai salati. To sukan yi sabani dangane da shi wannan salatin menene hukuncin sa, shin wajibi ne ko mustahabi ne? Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Shafi'i suka ce wajibi ne, Imam Malik da Abu Hanifa suka ce mustahabi ne, zance mafi inganci wajibi ne, dan annabi ya ce qulu, wannan menene umarni. To fi'lul amr kuma shi ma ana daukan shi akan wujub, sai an samu qarina allati tasrifuhu min al-wujub ila al-istihbab, idan ba a samu qarina ba ya zama wajibi kenan. Da haka da yawa daga cikin matan su malaman salaf suke daukan cewa idan mutum ya karanta tahiyya bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, to kawar bai tahiyya din bai gaba daya, ba kuma bace tsakanin sa da wanda bai tahiyya ba. To kada ai wannan babbar matsala ce. To saboda haka lalle ne mu sani cewa salati yana tare da me, ai tahiyya tana tare da me, salati. Kuma aya ɗaya ta haɗa su, Allah ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Sallu 'alayhi ba salatin bake nan, wa sallimu ba sallama bake nan wanda muke yi a can cikin tahiyya, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ina fata mun fahimta, kun ga aya ɗaya ta haɗa su. To sai ka ɗauki ɗaya fiya da ɗaya, ka ga mutum bai yi adalci ba, dole sai ka haɗa guda biyun tare da juna. Da haka kenan idan ka faro tahiyyarka, التحيات لله الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تحيات سكتنا in ka tsaya can assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa sharallahu wa sharallahu wa sharallahu, ka tsaya da tahiyya ba ta cika ba kenan, sai ka hada da salati sannan tahiyya ta me. Akwai wata matsala mai muhimmanci wajen assalamu alaikum ayyuhan nabi, hadisi ya tabbata cikin Bukhari daga Abdullah bin Mas'ud yace lokacin annabi na da rai mun kasance muna cewa assalamu alaikum ayyuhan nabi a cikin tahiyya, alayka bil khitab kenan. Yace amma bayan Allah ya karba annaban sa Musa bai sai muka ci gaba da cewa assalamu alal nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, amma da din assalamu alayka, dan alayka din ba ga shi na gaban su ba, to yanzu babu shi, sai ce assalamu alal nabiyyi bi dhamirin ghaib kenan, bil ghaiba, assalamu alal nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya bai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh, da kuma ya ce assalamu alal nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu, to na karshen shi yafi sama da na farkon. Akwai malamai da dama sun kafe wajen fatawa cewa ka iya faɗin na farkon, ka iya faɗin na karshen, kowanne ya halatta, amma dai aula mafi dacewa shi ne kasance na karshen ka faɗa. Idan mutum bai fahimta ba ya tsaya ya rike wancan, sai ka bi shi a hankali har ya fahimta, amma in ya fahimta to lallai ya faɗi wannan na karshen, dan su sahabbai da suka koyi addini daga manzon Allah ga yadda suka yi. Ina fatan kun fahimta. Malai sai ala hakam hukuncin hukuncin da za a koya cikin wannan hadisi. Na farko wujubu salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi tashahhud al-akhir, wajibin yi wa annabi salati a cikin tahiyya ta karshe. Mun ce da ma shi ne zance mafi inganci, yi wa annabi salati a tahiyya ta karshe wajibi ne. Fi salati, wannan shi ya faɗa tahiyya ta karshe, amma ba haka ba, waɗansu malamai sun ɗauka a dukkan karatun tahiyya, wanda shi ne fi inganci kuma. Qala abu al-aliya salatu llahi ala nabiyyihi sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu. Abu al-Aliya ar-Rayahi ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'i yace abinda ake nufi da salatin Allah ga annabin sa, ana nufin yabo da Allah ke wa annabin da kuma girmamawa da Allah ke wa annabin. Nabiyu anna min haqqin nabiy sallallahu alaihi wa sallama an nad'a wa nusalli alaihi, yana daga cikin haqqin annabi akan mu mu addu'a mu masa salati. Li'annahu lam yasina hadha ad-din al-'azim illa ala yadayhi, domin wannan addini bai girma bai zo ba gare mu sai ta hanyar annabin kansa. Na uku annahu sallallahu alaihi wa sallama allama ashabahu salama wa salata alaihi, annabi da kansa ya koya wa sahabbai sallama da salati haɗe da juna. Na hudu anna min asbabi ulumi sha'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam wa rafi darajatihi du'a'u ummatihi lahu sallallahu alaihi wa sallam, yana daga babban sababi na ɗaukakuwar sha'anin annabi wa rafi darajatihi da ɗaukakuwan darajarsa du'a'u ummatihi. Da sai mu je mu ce mu du'a ummatihi, domin ya ce anna min sai zanto du'a ismu anna kenan, du'a ummatihi lahu sallallahu alaihi wa sallam, addu'a da al'umma su take masa, wato duk lokacin da aka yi salati kamar an ƙara ɗauka matsayin annabi kenan. نبيار أن السلف كانوا يتهادون مسائل العلم ما قبل تاسن كسر جيسو كان يشعو تا دا مسألوني نعلمي وده سو تافي جو تركو دي أولوس جيان زنبا كي جو تايو كناسو ke zaman da wadansu kudi ne ma tutu daga banki sai manzon Allah ya ce kaza lokaci kaza Allah ya so wannan tafi kudi ya tahaduna masailal ilmi suna yi wa juna kyauta da mas'aloli na ilmi wa yaj'aluna hatuhafan qayyima suka mai da ita a matsayin wata tsaraba mai kima tuhaf jam'in na at-tuhfa at-tuhfa ko tsaraba ko kyauta wa hiya afdalu tuhafi wal hadaya ai kuwa mas'ala ta ilimi da zaka biya mutum kyauta ita ce mafificiyar tsaraba ita ce mafificiyar kyauta da zaka biya wa dan adam dan ka bashi abin da zai zama sanadiyar tsiransa daga wuta shiga cikin aljanna amma duk ya ka iya bashi ta zanto ita ce sanadiyar halakarsa na shida hamidun majid abin da ake nufi da wannan alhamdu wal majdu ilayhi ma yarji'ul kamalu kulluhu yace da alhamdu yabo wal majdu girma ko daukaka ilayhi ma yarji'ul kamalu kulluhu yazo ga waɗannan sifofi ne dukkan kamala ke tabbata fa innal hamda mustalzimun lil azamati wal ijlal domin shi alhamdu yana koyi yana lulluntar da al azama girma wal ijlal da buwaya wal majdu shi ko al majdu dalun ala sifati al azamati wal jalal wal hamdu yadullu ala sifati al ikram shi kuma alhamdu kuma nan take yana nuna sifa ta karamci فهذا من الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى ما ليتي وأن نصفه في قدابي ما سيكير ما دفن أسماء الله الحسنى سنقوم أزواء بريسو وأن اجتهاد سكينين فنهكا وأن نصف على ما سكتي آآ سونا إن أسماء الله الحسنى دبادا سنقوم أواني زواء الله دا الرب دا الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هذا سكي بدون تفسكر معنا سكتي دهكا وآكا ساسو سكين فاتحة الحمد لله جاك سبي رب العالمين سنن الرحمن الرحيم وانا ابن كثير يكي تيوا قباء اللي تفند الله يسوكر ابن كسا القرآن يقول شي ساقنسو اتكيتي قباء القرآن سورة الفاتحة تقول شي ساقنسو اتكيتي فكي نوضا نجا كم ودا من سورة الفاتحة في سورة الفاتحة ده هذا كتي اتتي اعظم سورة وفي جرم سورة تكون القرآن تذكر na bakwai albarakatu abinda ake nufi da albarka annama'u waziyada habakar abu da daduwarsa shine albarakatu wattabriku du'a'u bihima attabriku kuma shine kaiwa mutum daduwar albarka kenan tabarik ala muhammadin wa alihi yatadammanu su'al allah an yu'ti rasulahu ma qad ataahu li ibrahima wa alihi min alkhair wa sa'atihi wa dawamihi lokacin da mutum yace barik ala muhammadin wa alihi ya kunshi kamar ka roki allah ya biyo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya biyo annabi ibrahim da iyalan gidansa gaba daya min alkhairi na alkhairi wa sa'atihi da yalwan alkhairi wa dawamihi da kuma dawamar alkhairi din babin da zamu tsaya akan sa na karshe babu du'a'i ba'da tashahhud alakhiri ba dan komai ba dan yana da alaka da istihya din addu'a kenan yanzu mun ce ga tahiyya lafazanta ga kuma a cikin tahiyya ana mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ka gama a hadisin farko da makaranta dama yace fal yatakhayyar min al mas'alati ma sha'a mutum ya ruji abin da yaga dama na addu'a to shine zai kawo mana wadansu samfuri na addu'o'i da suka tabbata a cikin sunna mutum na yin su bayan ya kammala karatun tahiyya kafin ya sallama babu du'a ibada tashahhud al akhir babin da yake magana game da yin addu'a bayan tahiyya ta karshe al hadithu thamin wa ashara ba'da al mi'a hadisi na 118 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو دقى أبو هريرة الله سكاله دا قريسي يتي من ذا الله يكسن تينا ين الدعاء يكن تيمي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال من ذا الله يكسن تينا ين الدعاء إذن يكمل لك راتون تهياك فنجي سلم صلى فر الله كونا فلا ana yi dai a tahiyya ta karshe in tahiyya ta farko ce daga tahiyya da salatin annabi ka gama in tahiyya ta karshe ce cikin ta ake addu'a in sallah mai tahiyya ɗaya ce to kuma a cikin ta kuma dai zaka yi addu'a wa fi lafzin li muslim a wani lafzi da imam muslim ya kadaita da shi idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiyya to yayi nemi tsari da Allah daga al'amura guda hudu ya qulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama sun mazakara na hawa sannan ya ambaci kwatankwacin wannan hadisi zuwa karshe kun gane kai ga abinda manzo Allah yake faɗa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wato annabi na neman tsari daga azaban kabari, wanda wannan kenan a ce akwai azabar kabari gaskiya ne sabanin waɗansu ƴan bid'a daga cikin khawarij da mu'tazila da suke inkarin azabar kabari. Wa min azabin nari, annabi na neman tsari daga azabar wuta. Wa min fitnatil mahya wal mamat, annabi na neman tsari daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa. Shine suka ce fitnatul mahya shine mutum ya rayu cikin sabo, fitinar rayuwa kenan, rayuwa cikin sabo ko cikin shirka ko cikin bid'a ko alma'asi. To duka wannan fitina ce, fitina ta bid'a ta fi girma sama da fitina ta sabo, fitina ta shirka kuma ta fi ta bid'a girma. To annabi na neman tsari daga wannan fitnatul mamat. Malamai sun ba ta ma'ana guda biyu. Wadanda suka ce fitnatul mamat ita ce fitinar da mutum zai ci karo da ita yana gab da mutuwa, kamar mutum ya yi mummunan cikawa, kamar mutum ya ci kaya da cikin wani mummunan aiki na sabon Ubangiji, kaga wannan fitnatul mamat kenan. Dan ko da mutum ya cika da imani matukar yana cikin wani aiki ne na sabo, to ala aqalli in wani bawa nagari ya sani wanda ya san ka mutu a mashaya, kaga addu'a da ya kamata ya maka alkhairi ba zai maka ba, ko da wannan kawai ka rasa kai hasara, kila kuma in ki zuwa sallar ka ita ma kuma wata hasara ta ne. Ina ba da amfani da to ballan tara ko banda wannan ba san me zai biyo baya ba. To kaga almamat anan gurin abinda yake dab da mutuwa, dan a larabci ya halatta a sanya wa abu sunan makomarsa ko da yanzu ba mutuwa bace ba, dan lokacin aidar rai ce da rai fitar da shi, amma an sanya wa fitinar da take zuwa da rai inda ya dab da mutuwa ne an sa mata suna fitinar mutuwa, dan saboda kusancin ta da me da mutuwa, saboda azabar da za a yi wa mutum sakamakon abinda ya ne a rayuwa din, sai ya zanto fitinar da za ta zo bayan mutuwa ga sanadinta shine abinda mutum yake cike dab da mutuwa, sai aka sanya wa fitinar duk da rai aka sa mata suna mutuwa. Min babu tismeti sai bismi sababihi, ko kuma bismi ma ya ulu ilaihi. An gane ku? Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu bukra fi khubzan. To wannan da yake inni arani a'siru khamra, naga ina taso giya, lokacin giya yake tasowa ko yana taso abinda za a yi giya da shi, yana taso abinda za a yi giya da shi, amma lokacin bai zama giya din ba, amma min babu tasmiyati shay'in bismi ma yaqulu ilayhi. Ina fata kun fahimta, nan kaidojin sa da kyau mutum ya fahimce su. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, ko kuma su ce fitnatul mamati kuma shine wato azaba da za a yi wa mutum cikin kabari. Sai aka ce to amma idan ka ce azaban kabari ya zama maimai kenan, da za an ce a wajen kamar azabul kabari, mamati kuma in ka fassara shi da azabul kabari shi ma zama kenan ma'anar su daya, ya zama maimai ba tare da fa'ida ba. Wa min fitnatil masih ad-dajjal, ina neman karanka ya Ubangiji daga fitinan masihu ad-dajjal, wato wannan na nuna akwai dujjal. Manzon Allah ya bayyana shi cewa bayyana sa yana daga cikin alamomin tashin kiyama, kuma ya bayyana shi da siffofinsa, zai zo a ganshi da waɗansu khawarikul adat, ababen da suka saba ma ababai da ke faruwa cikin rayuwa, zai zo da dabba kabarin ya ce mai kabarin tashi a ga mai kabarin ya tashi, an fahimta ko? Ya ce ruwa ya sauka a ga ruwa ya sauka. To kaga wannan ababai ne wanda sun saba ma al'ada, wani ɗan adam ya ce ya saukar da ruwa ko ya rayar da wani. To idan yayi waɗannan ababai da mutane ba su saba gani ɗan adam yayi ba a rayuwa, sai yayi da'awar Allah ta kai ce shi Allah ne. To sai manzon Allah ya faɗa wa masu karanta hadisi ga yadda za su gane shi in sun je wannan zamani, yace za ku gan shi yana da ido ɗaya, Ubangiji ko ba mai ido ɗaya bane. Sannan kuma an rubuta a nan a tsakanin goshinsa kafir da kafin gafa da ra. To kaga shaida ce kan cewa in dai mutum na karatun hadisi zai rabota, ko fitina ta yi fitina da wani ya zo ya rayar da matace ya yi kaza ya yi da'awar ilahantaka, sai ka gan shi da ido ɗaya. Sai ka tuna manzon Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim dujjal zai zo da ido ɗaya. Sai ka ga goshin shi ga kafin ga fa ga ra ka fa ra ko kafir, ka san cewa dujjal ne ba Allah bane, na haka ka riga ka tsira. Amma wanda baya karanta hadisi fa bai ga wancan alamar da manzon Allah ya faɗa ba, balle tuna ma ya rike ta a matsayin garkuwa, shi ne rabon karanta hadisin manzon Allah ɗin. Wato wannan cikin addu'o'in da ake yi kenan. Suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u, kasancewar manzo Allah ya kasance yana addu'a, suka ce idan aka ce kana ya kasance yaf'alu kaza wa kaza, sai aka kawo fi'il mudari bayan kana a can gudun, haza yadullu ala dawami wal mulazama, yana nuna annabi ya lazimci wannan kenan. ya lizanci abin ko a cikin dukkanin halayensa ko kashi 99.9 cikin 100 haka yake ko da an samu wata rana bai ba amma yin tsaye farashin yin tsayawa kun gane ku to shi yasa waɗansu malamai suka ce ba yin wannan addu'ar wajibi ce saboda lizantar shi da annabi idan suna su da labari kan dama ka san su ba dama ya ce kawai wajibi ce in dai kai masoyin annabi ne wajibi ne sai ka yi sai ka nemi tsari waɗannan ababen guda hudu a tahiyya in da baka taɓa yi ba yau daga sallar isha'i ka fara addace daga yanzu اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والمماتي ومن فتنة المسيح الدجال حديثي هذا لي شاترة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي أنكر قول عبد الله بن عمرو بن العاص دك أبو بكر الصديق الله قال الدازو ريسو كما شما صحابي كيف تنشي رضي الله عنهم عند سنة مجمعي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء أبو بكر الصديق ياتي من ذن الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا من ذن الله هو يا من وتأدى بغرن كروكم الله دي تسجن صلاتا إنا كرن تسهينا سلاتي بريكا لا نرلوك سندريك يا ميزان فدا هو يا من أبين ذن فدا قال سي من ذن الله تير قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم غابن ذاك فداك اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله لليلنا ظلمت كينا ظالمتي مي جرمه kaga a cikin wannan akwai itirafi da kasawar dan adam dan adam ya tsaya gaban ubangijin sa da ladabi cewa shi kasashe ne Allah din ne cikakke lalle na ya sako saboda kasawata kai kuma kamala ne da kai kana da wadatuwar da ba sai ka mun azaba ba wala yakiru dhunuba illa anta qala sallama wa ubangiji ba mai gafarta zunubi sai kai faghfir li maghfiratan min indik yau wata gafara ta musamman daga gare ka warhamni innaka antal ghafurur rahim kai mun rahama lalle kai ne al-ghafur kuma kai ne ar-rahim suka ce wannan na nuna yin addu'a da asma'ul lahi al-husna فدعوا الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها قلت يا الله كبيرا من بكاتة تعالى بركة دكا سنة ينكا قلت يا الله دن رحمرك دن كسن تيوك الرحيم يمن رحمة كاقا سيكا أمبت سولا دي داتي دي بكاتنك دن كسن تيوك الغفور يمن غفرة دن كسن تيوك الرزاق الرتاني دن كسن تيوك التواب كالأتوبانا دن كسن تيوك الوهاب باني تيوتا دي بيوا كاقا من تيكا زعب سولا دي داتي دي ma'anar abin da kake da bukata manzo Allah ya ce kace wato tawfirli maghfiratan min indika warhamni kace sai ce ni innaka antal ghafuru yana koma wa tawfirli maghfiratan min indika arrahim warhamni yana koma zuwa gare ni na ba don gurbin ci fiki hun matsala hadisi na 120 wanda shine kuma hadisin karshe da zamu tsaya a kansa ko عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أنكر قول عائشة الله تعالى جاء عليك تسي ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة من ذا الله بيتقى صلاة وتصلى بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح bayan idza ja'a nasrullahi ta sauka akan sa bai taba sallatar wata sallah ba illa yaqulu fiha face sai ya fada a cikin sallar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li ashe wannan yana cikin addu'ar da ake yi cikin sallah wa fi lahumin aw lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aisha tace manzon allah ya kasance yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi yana yawaita fada cikin ruku'insa da sujudarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li yana yawan fadin wannan a cikin ruku'i yana fadin wannan a cikin sujuda ashe wannan addu'a ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li ta kunshi du'a'u ibada kuma ta kunshi du'a'u mas'ala saboda ne ai ita shi ruku'i ana yin du'a'u ibada ne kadai a cikin sa kamar yadda sujada kuma ana yin du'a'u ibada ana yin du'a'u mas'ala to tunda manzon Allah yayi su a cikin ruku'i da sujada ya nuna ana yin su kenan a matsayin addu'a ta ibada ana yin su kuma a matsayin addu'a ta bi ta roƙo kenan du'a masa Allah subhanaka allahumma wa bihamdika kaga wannan du'a ibada ne allahumma ghfir li ba du'a masa Allah dan haka sai manzo Allah ya hada su dan Allah ya hada su cikin aya daya yace fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab to yana gina anan gurin ya kamata mu tsaya bayan mutum ya karanta wannan ko wadai da cikin addu'o'in nan wanda suka tabbatar ga bakin manzo Allah su suka fi cancanta mutum yayi idan mutum yayi su kuma yaga akwai ranar lokaci zai kara da wata addu'a da ta bukata sai roka dan saboda lafazin fali ta khayyar min almas'alati ma sha'a ko da yake waɗansu malamai suna ganin tun wai wannan fali ta khayyar min almas'alati ma sha'a laysa ala umumi tun daga lafazin da manzo Allah ya fadi suka ce dole shi zaka yi ba zaka rabu addu'a daga nan ba dole sai wanda tun daga bakin manzo Allah wannan dai mas'ala ce ijtihadiyya amma lafazin fali ya takhayyar min almas'alati ma sha'a yana nuna gaskiya zabar lafazin da ko bukatar da kake son ka roki ubangiji dinka amma dai tsayawa akan abinda manzon Allah ya roka shi yafi neman tsari daga abinda ya nemi tsari da shi shi yafi domin khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam to yana da nan ya kamata mu taka burki mu tsaya haka abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana ba tashi muka yi ba sai bangare biyu biyu na bayanin da zan yi amma ta ikirayi sallah sai da na gawo bayanin sai ayi sai sallah kamar yadda na faɗa tun daga shekaran jin zuwa jiya da yawa suna ta rubuto cewa suna neman ƙarin bayani daga wajena dangane da al'amuran da suka shafi daura da aka saba ana yi kuma ya kasance bana ba a yi ba a nan Maiduguri to anan zan karkasa bayani na kamar haka na farko dai abin da yasa naga har ya kamata in yi bayani din abin da yasa naga ya kamata in yi bayani shine saboda rashin bayanin zai sa jita-jita ta cigaba da yaduwa kowa ya faɗi abin da yake da tabbas ko baya da tabbas a kai to sai daga wannan ya zama tilas ke na faɗa kuma duk lokacin da aka zargi mutum cewa yana da wani laifi idan bai fito ya yi bayani ba to wannan zargin ya zama gaske kenan dalili na biyu alal aqalli idan na yi bayani din zai zama na barrantar da kaina sannan kuma dukkan wani dan uwa da yake bukatan gaskiya da adalci na kukutar da shi na tsamo shi daga shiga cikin mummunan zato sama da in ban yi bayani ba zai ci gaba da yin mummunan zato an fahimta ko to wannan kokarin tsamar da kanka daga zargi ko fitar da dan uwanka daga mummunan zato da zai maka saboda bai fahimce ka ba wannan aiki ne da ya kamata musulmi yayi mun sha kafa hujja nan masallacin da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin itikafi sai daga cikin matansa ta kai masa ziyara a masallaci lokacin da ta tashi za ta tafi gida sai ya rakota har ya fito daga masallaci cikin duhun dare sai waɗansu mutum biyu suka hangi manzon Allah da suka gani sai suka yi sauri za su yi nesa da inda yake sai manzon Allah ya dakatar da su yace ala rislikuma ku tsaya a nan inda kuke suka tsaya har ya je sai ya ce ni ne manzon Allah wannan kuma matata ce wance suka ce haba manzon Allah yanzu ma mu na maka zato cewa wata mata ce kake tare da ita ba taka ba yace a'a shaytan yana shiga jikin dan adam duk inda wata magudanar jini take sai na ji tsoron kar ya jefa muku mummunan zato don haka sai na yi muku bayani sallallahu alaihi wasallam don ya zanto manzon Allah kansa yana barrantar da kansa kan abin da yake za mu na masa mummunan zato ya kamata mutum yayi wannan to a nan guri ina so in ba ku dan tarihi kaɗan game da daura din yaushe ta fara wa yake rike da wace shekara aka fara daura cikin ku kun gani tun adam ma kun yi sabani ba ku san ma lokacin da aka fara babban lantana yaya aka yi ta fara wani ya ce 94 wani ya ce 97 yaushe aka fara
shekara shida yau daura ko kun yi shekara
shida an fara daura ne a shekarar 1995 aka yi 95 aka yi 96 7 8 9 har aka zo kuma year 2000 shekara shida aka yi ana daura a jeri sababin faruwar daura kun san na fara tafsir a nan tare da ku a shekarar 94 bayan na zo na yi tafsiri na koma kuma ya dace da watannin da malaman daura sun zo tun da dama ita daura din a Najeriya gaba daya an fara ta ne tun 1980 zuwa 81 akai shekara uku ana yinta a jere daga baya kuma sai ta yanke. Daga nan ba a sake dawo da daura ba kuma sai a shekarar 1990 ko 89 ko 90. To tunda ta dawo ake yinta a Kano daga wannan 90 daga 89 zuwa 90 har ya zuwa yau. To daga baya ne daga Kano sai ta fadada ana yinta a Ilorin. Daga Ilorin kuma sai kuma ta fadada aka yi ta Sokoto. Daga Sokoto kuma sai ta fadada ta zo nan gurin. Sanadiyar zuwan ta nan gurin. Zuwa na tafsirin 94 ne yasa har muka saba ko muka samu sanayya da dayawa daga cikin mutanen Maiduguri a ciki har da shi mai masauki na anan Alhaji Idimi. To muna hira da shi sai nake bashi labarin malaman musun zo daga Madina. Daga jami'ar musulunci ta Madina ga kuma irin ayyukan da suke na daura. Sai ce to idan haka ne mai zai hana in zai yiwu mu gayyato su zo Maiduguri su kawo ziyara a lokacin ba maganar daura. Sai ce to shikenan insha Allah in dai ka amince da haka za mu gayyace su. Sai ce shi ya amince. Sai na tsara takarda da sunansa ta gayyata din a Larabci na karanta masa ma'anar mai na faɗa shi kuma ya sa hannu na jira dankawa Sheikh Zarban. Sheikh Zarban ne ya karanta ya gani bayani ne dangane da wannan santa ta Indim Islamic Center. Me yake a nan gurin, mai wurin ya kunsa masallacin juma'a, makarantar firamare, karatuttuka da ake yi da sauran al'amura, da kuma matsayin Maiduguri a Najeriya, da matsayinta a musulunci, da kasancewarta daula da aka kafa daular musulunci a cikinta, da gari ne na hafizan Qur'ani, duk wannan shine abin da na so in gamsar da su dinsu. Na muqaddima na gabatar na bashi ya gani, yace a gaskiya ziyarar da zamu kai zuwa Maiduguri din nan tana da muhimmanci duba da bayanan da muka gani a jiki. Ce to amma lokaci ya kure mana ba za mu iya zuwa ba saboda yanzu an fara jarabawa a daura ta Kano. Yaushe za mu iya zuwa Maiduguri mu je mu dawo mu yi kaza mu yi kaza. Da haka ka sami Alhaji Indimi ka ba shi hakuri cewa sai shekara mai zuwa. Idan mun zo shekara mai zuwa daura ma yi kokari mu zo Maiduguri ziyara ko yini ɗaya ko yini biyu. Na sami Alhaji Muhammad Indimi na faɗa masa. Sai muka sake tura sai ce to wai ita kanta daura ma yaya ake a yi daura ɗin. Ya ce masa daura dai asalinta a Kano kada yake amma daga baya ta faɗi da ana yi a Sokoto. Amma a Sokoto gwamnatin jihar Sokoto ce ta nema. Ta faɗi da ana yi a Ilorin su kuma can gurin waɗansu ƙungiyoyi na musulunci na can suka nema musamman dai wani attajiri da ake kira Abdulrahim Oladimeji. Na ce to a nan gurin idan har akwai bukata na ana so a yi ta a Maiduguri akwai hanyoyin da za a ba a nema. In gwamnati za ta iya nema ta nema, in gwamnati ba za ta iya nema ba saboda ba su san ta ba ko amfanin ta ba, sai wata kungiya ta addini wadda su mutanen za su ga musu da cewa kungiyar tsaren riya ce ba ƴan hargizo ba ne kawai haka kawai. To in sun gamsu da bayanan da za a yi musu ga za su iya nema. Ta nan gurin kuma ko dai a aika da takarda kai tsaye zuwa can jami'a gwargwadon yadda suka ga me aka rubuta suka ga ko da wani usulubi aka rubuta gwargwadon yadda za su gamsu ko su gina musu ko kuma aje da kai wanda zuwa da kai ya fi sako. Sai ce to shikenan zai tunani ne gaba da yawan magana da ya tunani ya kammala ya ce dai abin da nake gani Malam Jafar mu je Madina mu gabatar da bukatar mu ci a zuwa ai dauran nan. Na ce to shikenan. Na ɗauki waya daga Kano don bugawa Sheikh Zarban waya cewa mutumin nan da ya nemi mu je masallacinsa da makarantarsa ziyara yanzu yana bukatan a zo nan ne ai daura ko muna jin za mu zo da kokon barin mu Madina don gabatar da wannan bukata. Sheikh Zarban ce to madalla ina sauraron ku daga ranar da kuka shirya za ku taso daga abin nan Najeriya ka bugo min waya ka sanar da ni ranar da za ku zo da jirgin da za ku sauka da yau sai za ku iso Madina. Alhaji Muhammad Indimi ya aika mu ina da Kano aka karɓo passport dina. Muka haɗu a nan wajen tafiya da shi da ni Babibu kenan da Alhaji Inuwa Biki uku kenan Malam Abubakar Adam hudu kenan Baba Kulo biyu biyar kenan da Usman ba Usman da wannan ba Usman ba Usman Danu shida kenan da wani lecturer a university na BK Bayero University Kano Malam Ibrahim Muhammad wanda dan nan asalin Maiduguri ne. To waɗannan dai su zan iya tunowa mu bakwai ko takwas haka muka tafi. A lokacin ba ko matsalolin jirgi a Najeriya yace saboda waɗannan matsalolin jirgi duk a yace wannan daga America sai ticket kuma aka yi booking daga can gurin cewa ma KLM za mu hau daga nan sai mun je Amsterdam sannan daga can zuwa Jidda. Dan kar a samu tangarda da wani abu. Haka aka shirya aka babu wanda su ne a wannan lokacin sai mu da muka tafi.
da muka je muka sauka a Intercontinental a Jidda, bayan mun yi umara mun dawo washe gari za mu tafi Madina. Lokacin da muka zo da dare sai muka tambayi sunan mutanen santa, takardar da ake bukata za a rubuta wa shiri, sai muka ga takardar ni da Malam Ibrahim muka ga rashin dace wacce ya kamata a rubuta ta. Ni ne cikin dare a ɗakin da muke zaune a hotel na rubuta takardar mai shafi 3:30, har yanzu kuma ina da kofin ta. Na bukatun da ake da su, zamana a can gurin ya bani damar in san yaya ake musu magana. Ka san duk gari idan baka san yadda ake musu magana baka san yadda zaka shigar musu da bukata. Idan ka zo mai duburi baka san yadda ake gaida shehu ba, sai ka gaida shi da ya zo da ba za ta yi kima ba a wuri, shehu ba zai saurare ka ba balle tana bukatar ka. In ka je Kano baka san yadda ake gaida Ado ba ya raba, to haka kuma sai ka je ka yi firme kuma tsammanin ka girmama shi kai. To haka idan baka san yadda ake magana da sarki Fahad ko jami'ar musulmi, su kullum idan kana magana da mutanen Saudiya kamar kana yi ne da Fahad din, su sauran kawai almajirai ne. Ba wanda zai daka zuga shi Fahad dana, ya san shi ya aikin sa ya duka. A takaice ne da dai waɗansu kwanoni ne musu bayani, akwai maganganu ta hanyar da ake bi a yi musu bayani. Na rubuta takarda muka zo muka duba na cewa Malam Ibrahim Muhammad tun da shi ba ya karanta Islamic Studies ne ce ya duba. Ya zaɓi waɗansu kalmomi guda biyu, ya ce can gurin kalma kaza ce kawai nake ganin a madadin ka cire ta ka ce kaza. Na gamsar da su cewa yin daura a Maiduguri ta sha bamban da daurar Kano ko Sokoto ko Ilorin, domin idan ana yin daurar Kano da Sokoto da Ilorin don 'yan Najeriya, ta Maiduguri za a yi ta ne don ƙasa uku. Kusa Maiduguri take da Chadi, 'yan Chadi za su, kusa take da Kamaru, 'yan Kamaru za su. To a nan gurin ne na yi amfani da kalmar da take nuna manatik, sai ce ai ba manatik ɗin kamata ka ce ba, duwal daunoli ce Malam Ibrahim Muhammad. Kalma dai ɗaya ina jin wannan kalmar ce muka gyara. Sannan muka sauka ƙasa, akwai business center a wajen, aka buga da computer a kan littafin tunan gurin. Alhaji Muhammad Indimi ya yi signature a kai. Muka shiga jirgi daga Jidda muka tafi Madina. Muka sauka a hotel. Bayan mun sauka a hotel, na yi waya da Sheikh Zalban na sanar da shi ga mun zo Madina. Ya ce to alƙawalinmu ne ko gobe da safe karfe 10. Muna a hotel ɗin da muke, Sheikh Zalban ya turo motoci na alfarma suka ɗauke mu har zuwa university. Muka je ne masa bayani, aka gabatar da juna da ga wannan shi ne Alhaji Muhammad Indimi shi ke bukatan daura, kuma ga shi ya alƙawarin ɗaukan dukkan nauyin da ya jibinci daura kaza da kaza da kaza. Sheikh Zalban ya farin ciki, ya ce wata takarda aka rubuto, na ce gata na buɗe na bashi ya karanta ya gani, tunda na yi adireshin ɗinta zuwa ga shugaban jami'a ne. Shi kuma amfani ya duba ya gani idan akwai wani gyara, tunda shi namu ne nawa ne, don haka zai iya faɗin cewa wuri kaza bai dace wuri kaza. Da ya karanta ya ce wannan takardar ta yi kofa da za a ba ta yi, lafazin da yake nan ya wuce gaban za mu zuwa ga shugaban jami'a. Aka gabatar Zalban kuma ya ƙara ɗora bayaninsa. To shi kenan sai aka ce to shi kenan yanzu za su yi meeting gobe, ba za su iya yankewa cewa za a yi ko ba za a yi ba, da haka komai ake ciki za a sanar da mu. Na ce to in gobe za a yi meeting ni ba zan tafi ba, ko da su a ka'ida a wannan ranar za mu bar Madina zuwa Makka, ni na tsaya na ƙara kwana don in ji dai na samu ga kwadar ansa cewa za a yi. Sannan zo same su a Makka, sannan muka dawo gida, sannan aka zo aka yi shiri-shiri. To wannan fa shine tarihin faruwar daura. Ga wanda bai san tarihin faruwar daura ba. To da aka zo ana yin dauran nan a nan gurin, duk a shekarun da aka yi ana dauran nan, Shehu Muhammad Indimi ne kadai ke daukan nauyin dukkan abubuwan da suka shafi daura, ko in ce kashi 90 cikin 100 na abin da ya shafi daura, ko 95 ko sama da haka. Akwai bangarori da aka samu taimako wajen gudanar daura, amma waɗannan ɗaiɗaiku ne kuma kaɗan, ba su da yawa. In har zan lissafa wani mutum da biya nan gurin, ba kamar manaja na Borno Express. Duk lokacin da aka kawo littattafai shi nake yawa magana, sai ya tura mota da ta tafi Kano a madadin ta ɗauko fasinja, sai ce ta ɗauko littattafai ta kawo nan gurin, littattafan da za a zo a karanta a daura. In wasu sun matsaloli dai na ɗauko kaya ko kai su, galibi ni da shi nake masa magana kai tsaye, ko bai taɓa samun, ba a taɓa samun wata kasawa daga ɓangarensa ba. Dan yana daga cikin mutanen da zan ji ba na jin nauyin in faɗa musu kowace irin bukata da ta shafi wani ko wasu kan tsaye. Na san cewa in zai yi zai yi, ko ba zan samu damuwa ba, kuma in ba ya da halin yi kuma zai faɗa min abin da yake gaskiya ne. Ka'ida ta ba na mu'amala da mutum sai in na san wannan tabbacin ina da shi tare da shi. To banda wannan, a hukumance ban san wani taimako da daura ta samu ba tun da aka fara har zuwa lokacin da aka kare ta. ba ta ne babu ba kila akwai a gargashin kasa an yi shi ban sani ba ko Sheikh Zalban bai faɗa mun ba ne bi akwai ban sani ba amma a hukumance wannan shine da sani to matsalolin da suka kawo kuma daura ta sami tangardar yiwuwa a nan gurin wannan matsalolin sun fara tun kusan shekaru uku da suka wuce baya an rika samun matsaloli na abin hawa daga Kano zuwa nan ko daga nan zuwa Kano a shekaran farko da shekara ta biyu duk alhaji Muhammad Indimi ke bayar da jirgin sa da ko malaman nan ko a mayar da su Kano banda wannan ba yakan ba da jirgin sa ga Sheikh Zalban daga nan ya tafi Sokoto daga nan ya tafi Ilorin daga ina ne duk da yayi wuce a wucin sa to amma kun san an rinka cin karo da matsaloli na rashin man jirgi wanda wannan ta sa wannan matsalar ta abin nan sannan kuma kasancewar sa shine tafiye tafiye ne duk lokacin da muka zo nan garin za a yi daura kila wani lokacin a fara da shi wani lokacin ba a fara sai yana nan wani lokacin an fara kafin a gama yayi tafiya to wannan ta sa muka rika samun matsaloli daga lokacin da baya nan to ba ma jirgin da zai kai mu Kano ba ko mota da zai kai mu Kano babu zan buga muku misali guda daya a shekarar a 98 ko 99 nan an kammala daura nan gurin Alhaji Muhammad Indimi Bayan ba jirgi zuwa Kano aka zo ana maganan motar da za ta kai mu Kano babu da su Larabawa na tashi na sami GM na Borno Express na ce da shi ko kuna da wata mota da za ta iya daukan adadin mutanen nan amma ka san yanayin su damu ba ɗaya bane kuma yana daga mutunci dai in za mu ba su mota mai izi alƙalla dan karrama su da cewa mun yi appreciating da suke zuwa suna yi a garin mu yace to duk motocin su na Borno Express ba su da wata izi amma akwai motar sau da yake hawa mai izi zai iya barwa guda ɗaya a lokacin da mu takwas ne alal aqalli muna buƙatar ƙananan motoci guda uku in ƙanana ne in kuma bus ce mai AC aka samu guda ɗaya za ta ɗauke mu yanzu na samu mota da ya saura nawa biyu duk wannan abin da ake su Larabawan ba wanda za su faɗa sai ni kuma zan tsaya ne in ga wa zan faɗawa wanda zai yi amfani ni ba bako ban ba ina kira kai na har yanzu bako anan wa zan je in fuskanta da matsalar lokacin na samu wannan mota guda ɗaya daga hannun CGM sai ni gidan sa Malam Tijjani Bulori shi ga matsalar da ake ci za mu koma Kano ba mu da mota Alhaji Indimi baya gari sai ce mun wallahi tallahi mota sa daya amma zai yi magana da dan uwansa Alhaji Bukar Bulori nace to yayi kyau muka haɗu da jiya wannan barasar sai ce ka samu kun samu mota nace a'a amma dai muna saran za mu samu duk wannan ana magana da dare gobe za mu tafi kuma jibi kaman da safi za su tafi da sassafe za su kudiya wanda in ka girba ce gobe sun rasa bukin ko lokacin ana wahalar mai a Najeriya na man jirgi har muka fita wurin bikin rufe daura da safe bayan da tabbas din mota a can muka sauke zuwa da Alhaji Tijjani na sake jin da masa yawa dan uwansa Alhaji Bukar Bulori magana nace na ji labarin an ce yana da mota bus guda ɗaya za ta iya daukan mu in ma mun same ta ta wadatar tunda bus ta mai ɗaukan mutum goma ko sha biyu duka jikunkunan su na hannu za ka ɗauke mu gaba ɗaya mu daga kuma tana da AC ya ce to shi kenan zai masa magana da aka yi masa magana ya ce to da safe idan an tashi je in same shi da aka tashi ni da kaina na tafi gida na je na same shi har gida saboda ni ta shafa baki na ne da na je na same shi har gida muka yi bayani Alhaji Tijjani masa bayani sai ya bayar da mota guda ɗaya karama ita ma ba a samu wancan bus ɗin ba sai na ce to ai wannan ba za ta iya ɗauke mu ba dole akwai buƙatar ƙarin mota ɗaya sai ce to a je moto park a nemo mota haya zai biya aka je moto park aka samo taxi wata kwararrabaɗɗiya aka zo ya islamu muka shiga muka tafi to mun samu motoci kuma ba mai har yanzu dai wannan ni ta shafa ni zan nemo mai lokacin dan sukadar leader Abubakar yana mai lokacin shine chairman na task force na Mampet sai na same shi Sadiq ya ce ko sai ya ce to in same shi ba za a samu ba sai da yamma karfe 5 ka tuna gobe da safe za ka tafi kuma sai 5 za mu barna muka je can bayan gari wani gidan mai na karshen gari har yanzu ba na manta da gidan mai in na wuce sai na tuna abin da ya faru muka tsaya a can muna ta jira ba mu bar nan garin ba sai dab da magariba aka zuba mai muka tafi Sheikh Zarban ya bani tasai a lokacin shine shugabanmu yace to shi zai shiga wancan motar mu mu shiga motocin guda biyu masu efi shi zai shiga wannan taxi din nace a ba zai yi ba yace to shi da wani ya zabi guda ɗaya yace shi zai shiga yana ganin idan yace ni da shi mu shiga kamar zan ji ya nuna mun bambanci wallahi bai yadda na shiga wata mota ba dole sai wannan guda biyun shi kuma ya zabi ɗaya daga cikin malaman suka shiga wancan ba mu je Kano ba a wannan lokacin sai karfe 3:30 na dare muna tafiya ta wuri suna fanto a hanya haka muka isa Kano ba su faya taya Allah dai kawai kai mu lafiya karfe 7 kuma suka bar kasar nan to kaga wannan ɗaya ce daga cikin matsalolin da su malaman ba su manta da ita ba mas'ala kuma da take ta maimaituwa duk shekara shine tunda aka fara daura har karshe duk lokacin da aka zo rufewa a karshe in an nemi wancan wurin na sakatariyar da za a rufe daura sai an samu matsala ko da samu matsalar ba a sami wajen ba a ce ba mu aika da wuri ba don haka ko ɗansu bukukuwa da ake yi ko kuma ya zanto cewa an samu wurin to amana tunanin in ba wuta gobe da safiya ya za a yi su ce suna da janareta kuma ba su da mai su Laraban suke zare kuɗi daga aljihunsu mu sai dizel tun da aka fara har ƙarshe haka a kai a iyakacin sanin duk waɗannan matsaloli sun faru sai da ya zanto ni in za a yi daura a Maiduguri a kwanakin daura ɗin nan wato gabana har faɗuwa yake saboda za su gamu da waɗansu matsalolin da za su gani na kawo su kuma in an zo matsalolin nan in rasa wanda zan faɗawa a samu warwarewar su kuma duk shekara in an zo bikin rufe daura sai jami'an gwamnati sun je kuma in sun je sai sun ce shekara mai zuwa za a yi kaza duk shekara har zuwa shekara ta ƙarshe to wannan abin da ya maimaito wajen shekaru hudu a jere shi ya kawo damuwar su dangane da abin da ya faru a bara a tsakani da Allah to a wannan lokaci kafin wannan bara din akwai jihohi da sun duk sun tarbutawa suna neman daura daga ciki akwai jihar Zamfara daga ciki akwai Kaduna daga ciki akwai Katsina daga ciki akwai Jigawa sun tuttura sun tura manyan mutanen sun yi kaza ta suna nema a ɗauki daura daga ko ina ne a kai musu can to sai wannan tuntuɓa yi zuwa faruwa nan to kaga a nan wurin ni mene ne laifi na ciki kuma duk da waɗannan ababai da suke faruwa duk shekara za a ce za a gyara kuma wani lokacin ka ga ba a sami gyaran ba su yana daga cikin abin da ya fi damun su ma ministry na education su turo malaman su ma wani lokacin aiki ne saboda akwai waɗansu mutane daga cikin ma'aikata da suke ganin daurar da ake wahabiyawa ne suke don haka bai kamata su bar mutane masu ba kuma Alhaji Muhammad Idris ba ya daba ya kokari ba kulla alaka tsakanin su malaman daurar da suke zuwa da manyan malaman garin nan ya matsalan ba cewa sai an kai musu ziyara har gidaje kuma duk an kai musu ziyara har gidaje da malaman dauran nan galibi kuma idan an je za ka samu ana gaisawa ne amma ana zagi mu muna zaune ba hali mu rama tunda mun waka zo gidan mutum ko a yi mana abinci kuma tunda ake idan an zo biki duk za a aika da manyan malaman su wane ne adadin da za ku iya tunawa sun zo akwai wannan Allah jikansa da gafara Idris Kafi ya taba zuwa shi ya gabatar da jawabi a wajen amma cikin waɗanda ake gayyata ake ganin su ne ido a gari ba wanda ya taba zuwa kaga ba su samu goyon baya ba daga wajen manyan bai a nan gurin menene laifi na ni kaga duk waɗannan jawabai wallahi akwai ababen da idan na faɗa ran kowa zai bace amma a nan kawai nake ganin zan dakata muku ku fahimta iyakacin abinda nake ganin zan iya faɗa kenan kuma waɗansu gani suke yi a idan an zo daura ɗin ne nake benefitin ɗin wani abu ne nake amfanuwa da wani abu a dauran nan duk lokacin da za mu zo abinda Sheikh Zarban zai bani kafin in baro Kano zai bani 10,000 in bar cefa ne a gidana in mun koma kuma ya bani 10,000 shi kenan a duk dauran nan idan Sheikh Zarban ya zo ku tambaye shi ku samu mai jin larabci ku je ku ce Ja'far ya ce alhamdulillah yanzu akwai 'yan Madina nan waɗanda suka yi karatu a Madina sun gamala sun dawo da kuma waɗanda yanzu suna karatu a Madina ku same su je su fassara muku tsakaninku da sintar ba in kariya nake masa. Akwai kuma waɗanda suke ganin a'a shi alhajin dimi ne yake bani waɗansu daloli a sakamakon zuwa daura din ina benefitin don wannan daga ɓangaren alhajin da yake yana danga gidansa na yana nan da rai maganan nan ga sunan a bidiyo kafar gasa kuna ɗauka da koda ku tambaye shi ku ci. A shekarar farko da aka taɓa yi ya taɓa bani kuɗin mai tun daga wannan shekarar zuwa yau ba wani abin da ya taɓa shiga tsakaninmu a kan daura ne da shi ga shi nan da ransa. Duk da haka ko waɗansu wanda suke ganin kamar na tsare musu wani abu a kan daura ɗin ba irin ƙarfin da ba su yi mun ba a wurin larabawan su sun sani ni na sani kuma su larabawan sun sani suna nan kuma suna gani na kuma ni ma ina ganin su ku to ban da daura ba idan an daura wa mashakili ha kafin in sace koma kanta a ƙarshe an taɓa yin aika ma nan gari wani aikin ido da aka yi a titin hospital aikan ɗin nan da aka yi Albasar International Foundation ne suke yin sa a da yawa daga cikin ƙasashen Afirka da Asiya a Kano aka saba yin sa da ibadan a yi a kudu a yi a arewa to Kano sun gama da matsaloli masu tarin yawa wanda yanzu ba wurin baje kolin su bane sai suka nemi suna son su canja wani wuri sai suka nemi shawara ta tunda kungiyoyi guda uku ne suke gudanar da shi haɗin gwiwar kungiyoyi guda uku Albasar kungiya ce ta likitoci da ido a Pakistan Al Ibrahimi Islamic Foundation a Riyadh su suke wannan su suke financing da kuɗi Al Muntada Islamic Trust wanda suke a nan Kano su kuma su suke shirye-shirye a nan cikin gida to bayan sun yi wannan sun suka nemi shawara ta cewa yanzu ga Kano sun gamu da matsaloli kuma suna ganin jama'a na amfanuwa amma in a Kano ne za su daina zuwa shi ina da wani wuri da nake da tabbas din cewa za a iya karɓan bakuncin su sai nace da me ne kuke bukata a karɓi bakuncin ku suka ce ka'ida dukkan inda za su je ko dai hukuma ta gayyace su ko kuma a gashi nan da suna wata kungiya mai zaman kanta in hukuma ce ko kungiya mai zaman kanta ta gayyace su to duk abin da yake local arrangement su ne za su yi su wannan kungiyar ta cikin gida tunda su ba 'yan gida ba ne venue din da za a yi wurin ya zanto akwai wutar lantarki akwai ruwa ko da classes na makaranta za a iya yi sannan kuma waɗanda za a ajiye a wurin a yi treating ɗinsu waɗansu a yi musu tiyata akwai buƙatar waɗansu su yi kwana uku ko huɗu a wurin abincin da za a ba su a wurin duk dai wannan kungiyar ta cikin gida za ta tsara me za a yi musu amma su idan sun zo su za su zauna da kansu su kama hotel su biya wa kansu in an yi musu za su karba an ba musu ba su jiran kowai daga wajen komai su za su ba da glasses kyauta su ba da magani kyauta su yi operation kyauta komai ya shafi aikin ido kyauta za su amma abin da ya shafi neman izini a hukuma a cikin gida wannan kungiyar ta da yake su za ta yi sai ta ce ku ba ni lokaci ban tuna ko ina ba sai mai dubura lokaci ko da akwai hukuma a Maiduguri ba ni ne zan faɗa hukuma ba sai nuna faɗawa mutumin da silar da na zama zuwa Maiduguri saboda shi ya lajima mai indimi ya ce masa ga abin da ake ciki sai ce to haka ne ya ce ya ce to ai wannan abu ne mai sauki mutanen da za a ciyar din adadin mutane nawa ne ko nawa za a kashe na ce an taɓa yi a Kano akwai shekarar da aka kashe 1900 ko da aka kashe 100 mafi girman abin da za a kashe kila bai wuce 110 ko da 15 ko da 20 ba ya ce to wannan abu ne mai sauki shi zai dauki nauyi a zo a yi a nan gurin daga Kano muka yi musu faxin Pakistan suka turo suka yi timetable za su biyo ta Kamaru in sun gama da Kamaru sun yi kwana bakwai su zo Maiduguri su yi kwana bakwai su wuce su shiga Nijar su tafi Burkina Faso sannan su koma ina ne sannan su koma Kenya da Kenya kuma su sake koma Pakistan haka suka tsaro timetable ɗinsu suka aiko da takarda na zo na aiko na kawo Alhaji Muhammad Indimi bayan na kawo masa na tafi a nan cikin Maiduguri nan aka samu waɗanda suka je suka ci Alhaji Indimi ai ga su nan da rai na san an faɗa suka je suka ce masa ai ko wannan yanzu masa ko wannan yanzu masa ƙarya ne muka taho da ɗaya daga cikin bakin nan larabawa bai taɓa zuwa Maiduguri ba sai saboda ne muka kwana a nan gurin muka zo muka samu wannan matsala sai ce ya zami na ce ba yadda zami sai mai tafiyar mu Kano muka yi kokari muka je Naital don mu buga musu waya Pakistan ga abin da ake ciki don su gyara timetable ɗinsu yanzu babu Maiduguri a ciki cikin ikon Allah ba mu same su ba daga nan gurin mun kasa samun layi fita waje da sassafe na ce to shi ya shiga jirgi a mota muka zo na ce shi ya shiga jirgi ya tafi Kano ne kuma zan shiga mota in tafi Kano ne kadai dan ya riga ni zuwa ya samu ya buga musu waya daga can Kano kina zai samu layi. Bayan ya tafi sai da ya tunanin cewa to wai tun da challenge dubi ga abin da ya fahimta ni yanzu ba zan masa wani bayani ba. Kila wanda suka gina shi ban san dogon jawabin da suke masa ba. Ba wanda lokacin da zan yi dogon jawabin ya warware ina cikin fushi. Ina tuna to a to ai akwai Imam Malik Islamic Center. Sai je ne ba Allah tijani da kaina. Allah tijani balori. Da su baba Abbas sai tawon gwamnati ne. Ne musu jawabi kunji abinda aka zo za a yi a Maiduguri amma ga yadda wani munafanci kuma ya shiga ciki. Yanzu muna shirin canza farm table din nan ne a shirin Maiduguri. In kuna ganin za ku iya yi shikenan. In ba za ku iya yi ba to lalle za a ce. Sai suka ce za su yi. Suka ce za su yi. Suka ce amma dan gudun kar a sake samun wata fitina. A je a yi a teaching hospital na Maiduguri. Su duk abin da ake bukata na kuɗi za su yi amma a je a yi teaching hospital. A wannan shekarar aka yi wannan aikin idan kuma a teaching hospital. Kuma a nan cikin Maiduguri. In ma waɗansu kuɗi ne ake bayarwa idan an yi ba ni na same su ba ga wanda suka same su. Ko zuwa ma ban yi ba aikin idan a wannan shekarar. Ya ishe ni cewa an tsara za a yi. Aka ce dole sai na biyu tunda a cikin aikin idan akwai buƙatar wa'azi da wayar da kan musulmai duk wanda za su zo cikin patient da ai musu wa'azi. Yana ce akwai wanda abokai na sai dama yana ba su a Maiduguri suna nan. A neme su shi. An neme su ko ba neme su. Daga can Kano aka taho da wurinsu daga Sokoto aka taho da wurinsu daga ko ina aka zo aka yi ko ma zuwa bin yi duk Maiduguri ba. Wannan duk ta faru a nan. Kuma har yanzu mutanen da suke wancan dan a can wurin kuma su ne yanzu kuma suke yawo kuma suke cewa a ni ne na cire daura daga Maiduguri. Dangane da daurar Bauchi a bara tun baro wacan mutanen Jos sun gayyaci Sheikh Zaman a je a yi lecture a Jos. Daga nan gurin za mu tafi muka samu matsalar mota ba a je ba bara sai aka je mun je Jos sai muka biyo wata botar Sheikh Zaman. Ina da iyali a Bauchi. Muka je gidana muka ci abinci da Sheikh Zarfan. Cikin makwabtana akwai permanent secretary na Ministry of Education. Mun zo sallah azhar sai ga mu. Sai nake gabatar da Sheikh Zarfan wajen su yi mana gabatar masa sai ce to ai bai kamata ba mutum irin wannan a matsayin deputy ba cikin sallah. Yanzu zai wuce ba tare da an je an gaisa da gwamna ba. Sai muka je irin kafin gwamnan nan. Kuma lokacin shi ma Zarfan ya ce yana sha'awar haɗuwa da shi don ya ga an fara batun shari'a. Muka je aka gaisa da wannan Bauchi aka gabatar da wannan aka tafi. Muka taho za mu taho daga can gudun da mota ta ne. Mota ta ko AC babu. Shi gwamnan ce za a motar ka za ka ja wannan mutumin na ce ah to ya zan yi ne ina da wani abu wanda ba shi ba. Saboda haka sai suka ba da motar driver da escort tun daga can Bauchi suka kawo mu har nan gudun. Suka ce in motar ta zo ta tsaya a nan gudun har a gama abin da ake sai mun tafi Kano. Sannan ta koma. Da aka zo za a tafi a baran ma cikin ikon Allah sai aka sake samun matsalar mota baran daurar karshe ba mu da motar da za mu je ta da wannan motar da ita bauchi muka yi amfani da ita sai kuma a bara ɗin sai na nemi wannan yaki da suna wannan secretary na abin nan primary school management board ne Alhaji Bukar Adamu na faɗa masa cewa ga matsalar da ake ciki shi ya ba da ɗaya daga cikin motocinsa shi ba muka cika muka tafi. Tukun ga nan gudun ɗin ina ganin in akwai wata kasawa da ni nake da ita to sauran mutanen Maiduguri da su kasawarsu ta fi ta yawa. Sani da Allah. Ban ce ban kasa ba dan adam ne zai iya kuskure zai iya daidai. Amma lalle akwai wanda suka yi tarayya da ni kuma sun fi ni yawa. Ni ne kaɗai ne su kuma adadi ne. Kuma duk kasa su ne suka kasa. To da haka wannan shi ne hakikanin abin da yake na zancen daura. Tabbas ba na maganar da famanin suka sai ya yi a nan gudun lokacin da za a rufe daura tana daga cikin magana da tafi kowace ƙarfi wadda gwamnati ta nuna lalle za ta shiga. To amma abin da ya sa su Sheikh Zarban suka kasa gamsuwa suka ce irin wannan magana da an yi ta a baya. Ka ga na bayan da ta faru da ba abin da ya faru sai ya sa aka kasa gaskata na bara. Tabbas daga nan an tura wakilai sun tafi. Mutum uku aka tura daga nan gurin da shi GM na Borno Express da shi Farmer Secretary da Malam Bukar Kyari don su je su jaddada wa jami'a cewa lalle gwamnati za ta shiga cikin wannan daura. Sun je amma dai sun sabu tuni su jami'a sun fara shirye-shiryensu na cewa ko da ba za su kai ko ina ba Maiduguri zai za su ba ta hutu da wata shekara ɗaya ko wani abu makamancin haka. Bugu da ƙari aka sake samun wani tangarɗa na biyu wanda rashin sanarwa wani lokacin yana haifar da matsala. Lokacin da za su tafi su nake ganin kila da ya kamata in sani ba yau mu je tare ba dan ni ba zan je ba lokacin azumi ba nan zuwa ko ina saboda tafsiri. Duk shekara sun Sheikh Zarban za su gayyace ni taro da ake bi shekara amma ba na tafiya so ɗaya na taɓa tafiya. Mun yi rabin azumi a nan da tafiya da ya ce daga lokacin ban sake tafiya ba. Duk shekara in dai an gayyace ni sai dai in ba wani. Sun aiko min daga can in tafi gwamnan Zamfara ma ya aiko mu tafi Umara tare duka ko ina wakili na tura ba inda nake. Saboda haka ba wai ina nufin mu tafi tare bane ba zuwa tare ba zai min wahala ba ina son zuwa. Amma labari rashin ba da labarin nan sai ya haifar da wata matsala. Matsalar shi ne na zo nan da azumi kwana ɗaya sun Sheikh Zarban ya buga mun waya ina nan gidan Alhaji Jimi ya ce mun ya Maiduguri na ce lafiya kaɗan ya ce maganar daura a Maiduguri ya ce maganar daura ai kai ne shugaban daura mu kan ba ɗan matan amarya bane ba to ya ce a'a abinda nake nufi wani shirin gwamnatin jiha kake ganin ta yi. Nace wallahi ban sani ba. Yace babu wani shiri da aka yi nace wallahi ba zan ce babu batun da ban sani ba ne kawai. In akwai ma ni ba a sanar da shi ba. Dan idan na ce an yi fifi da mai dame aka yi ka ga zan yi kariyar ke ba. Nace ban sani ba. Yace babu wani kwamiti ko waɗansu mutane da aka kafa su fara tunani a kan abin da ke ban sani ba. Ba wanda ya tuntuɓe ka nake zuwa yanzu babu amma tun da ina garin jiya na zon ko shekaran jiya kila kafin azumi ya kare za a tuntuɓe ni. Sai ya yi dariya kawai sai a ajiye waya ya ce ka yi azumi lafiya idan an zo goma ƙarshe zan bugo maka waya kafin ka ta koma kana na ce to madalla. Ashe lokacin da yake mun wannan maganar wakilin da aka tura suna gaban shi. Kaga ni ban san dai bugu ban lasara in san suna ta kaga alara kalli inda na san da tafiye su a nan gurin ya halatta ta yi kariya don samar da sulhu tsakanin mutane biyu. To amma yanzu idan zan yi ta ban san ta ina zan faro ta mutum da ban san bugu ba. Sai bayan sun dawo GM na Borno Express ke ba mu cewa ai ga abin da suka je yi ga kuma abin da suka yi ga abin da suka yi sai na tuno ranar da yake faɗa mun wannan ne shi ko Sheikh Zarban ya yi waya. To kaga ya zan yi a nan gurin kuma duk da haka ya ke faɗa mun za su yi ko ba za su yi ba ni ne nake buga waya da kaina daga gida na zan buga waya international ko zuwa Madina ba ko wanda zai mara fandin ne na kashi in tambaye shi cewa ga ƴan uwa daga birnin suna tambayar ta yawa akwai dauran nan ko babu ne shi za a yi alaƙa da nan wasu kuma su rage ya shafi kamar ma ya tambaye ni da yake ciki ni kuma ku ga Madina ko in ce masa to shi Zarban ya ce zai bugo mun rana kaza in bai bugo ba wallahi wani lokacin barin gida nake dan kara yin su gane bugo Zarban bai bugo ni ko ban samu halin na buga ba barin to zuwa ko ne kuji zan kashe.
Haddan ƙarshe yake abinda za a yi ka tashi ka je ka gani in akwai wani shiri da aka yi din a nuna maka shirin ka gai shi na taso na zo Maiduguri ku shaida ne na zo nan na yi kwana nawa biyu idan na zo ya kamata in gani
banda gauna ba akwai yan kwamitin da suka je ba? To na nemi jiya na banar suwa zai gida na ni kuma na je gidansa shi ya sani tun da dama muna zumunci da shi na tambaye shi mai aka yi ya ce min shi dai zuwa yanzu ya san cewa gwamnati za ta yi 100-100 amma a ina za a yi da ina aka ware ya zuwa yanzu bayan da labari shi ne faɗan kwamitin da ya je to sai na ɗauka cewa to banda shi sai kuma wa kamar yanzu kace ina sunan sai yanzu ba zan iya rikewa ba tunda bamu da alaka ta kusa da shi malam dukan kyare kuma ya zuwa yanzu ban san gidansa ba dan bai taba kai ni ba lafiya iya sani ya hakuri wannan ba zargi bane labari ne na hakikanin abu ko ba haka ba amma shi ya wuce ta nan gurin ina kofar gida ya samu daga cikin yanwa da muke gaisawa da su suka ce masa ina ciki amma bai shiga ba yace a ga yadda ya wuce kai ne ko
yawo
to sai na ga cewa zan idan na koma Kano a haka zarban bai zai kai da ni sai nake tambayar yan uwa da muke kwari wai zai iya yi wa in ga gwamna ni da shi baki da baki ya zanto ba wani mai yi gaskiya ba ballantana in ji me aka yi kawai labari nake nema ba tun sassafe ne ba sai aka ce eh ai idan ka bi ta kan wane ka bi ta kan wane aka zana wadansu mutane da idan na bi su ta kansu zan iya ganin gwamna cikin hanzari na bi ta kansu din kuma yan cikin gari ne muka je alhamdulillahi muka gwamna cikin hanzari na faɗa masa ga abin da shi duwar bane ya kawo wanda shi ya ce mun kwarin suna nan akan aniyarsu duk shirye-shiryen da ya kamata su yi za su